الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا أسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يو أشرين دا تقوس قوة شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم لبودا يادة دريه لودة تلاتين دا تقوس كما أشرين دا بيار قوة بيار dubi da goma sha bakwai a wannan masallaci namu mai tarin albarka masjidul imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma wanda aka saba yi a cikin azumin watan ramadan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu ramadan da lafiya da imani da musulunci wannan shine majlisin mu nabi insha Allah ta'ala kamar yadda aka yi bayani a majalisun mu na daya jiya za mu tashi aya ta 90 a cikin suratul maida a'udhu bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون
بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة دقوخ باد قسكي يا قوخ يدد الله إنما الخمر lallai ita giya wal maisiru da caca wal ansabu da gumaka da ake kakkafa su a bauta musu wal azlamu da kibau da ake amfani da su a wajen canfi rijisun dukkanin su kazanta ne min amali shaitani daga cikin aikin shaitan fajtanibuhu ku nisanci wannan kazantar la'allakum tuflihun ana fatan za ku samu rabo babba innama yuridu shaytanu abinda shaytan yake nufi daga gare ku an yuki bainakumul adawata ya jefa gaba a tsakaninku wal baghdha'a da kiyayyar juna fil khamri tasanadiyyar giya wal maisiri da caca wa yasuddakum sannan kuma ya kange ku an dhikrillahi daga tuna Allah da ambatansa wa an salati da kuma yin sallah fa hal antum muntahun shin za ku bar su wannan nan ayoyi guda biyu Allah madaukakin sarki ya hada su domin ayi mana bayani akan hukunci na ƙarshe a gaba da giya babban malami al-imam ibn jarir al-tabari rahmatullahi alayhi yana cewa ya ayyuhal ladina saddaqu Allah wa rasuluhu Allah yana kiran mu yana cewa ya ku wadanda suka gaskata Allah suka gaskata manzansa sallallahu alayhi wa sallam innal khamra allati tashrabunaha lallai giyan nan da kuke sha wal maisira allati tatayasirunahu sannan da tacar da kuke yi والأنصاب التي تذبحون عندها da kuma gumakan da kuka kafa su kuke musu yanka a matsayin ibada wal azlama sannan da kibau allati tastaqsimuna biha wadanda kuke amfani da su wajen canti domin ku tantance abu mai kyau da abin da ya zama bai da kyau a wajen ku rijisun dukkanin su kazanta ne ai ismul lafi ne wa natsnun da kuma kazanta sakhitahu Allah wa karihahu lakum Allah madaukakin sarki yana kushi da wannan gabaki daya sannan Allah bai yadda ku aikata haka ba abinda al-imam ibn jarir ibn tabari rahmatullahi alayhi ya fadi kenan a farkon waɗannan ayoyi guda biyu a kuma cikin tafsirin sa al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi yace خطاب لجميع المؤمنين wannan magana ce da Allah subhanahu wa ta'ala yake ga dukkan masu imani bi tarki hadhihi al-ashiya'i cewa su bar waɗannan abubuwan guda hudu da aka lissafa id kanat shahawatin wa adati domin waɗannan abubuwan guda hudu da aka lissafa giya caca gumaka da kibau da ake amfani da su a wajen canfi dukkanin su wasu abubuwa ne da rayuka suke son su wa adatin kuma dukkanin su wasu al'adu ne da larabawa suka saba da su kafin zuwan musulunci talabbasu biha fil jahiliyya wanda sun cakuɗa da su sun saba da su a jahiliyya ba ka raba balarabe da giya abin da ke sheda a game da haka in kana karanta waƙoƙin larabawa da wuya ka karanta waƙar wani mawaƙi daga cikin mawaƙansu waɗanda suka zo kafin zuwan musulunci face sai ka gan shi yana bayani a game da giya sai ka ji yana zuga giya alahu bi bi sahniki fasbahina wala tubki khumural andarina haka Amr ibn Kulsum yake cewa alahu bi bi sahniki fasbahina yana ma wata ne shayar da su giya bayani yake cewa ki ta kwarara mana giya har mu kai safiya tun daga asuba kai tun daga dare har zuwa asuba kakki daina zuba mana giya wala tubqi khumural andarina kakki bar giyoyin da ake ce musu giyar andari saboda matsayin giya a wajen balarabe sunayenta ke da yawa a wajensa idan ka ga balarabe ya sa mu abu suna da yawa to yana nuna wannan abin yana da muhimmanci a wajensa misali doki a wajen balarabe yana da suna da yawa malaman lugha suna cewa doki na da suna fiye da 100 a wajen balarabe saboda muhimmancin doki a wajensa raƙumi yana da sunaye mabambanta takobi yana da sunaye sun fi 50 a cikin harshen larabci saboda muhimmancin takobi a wajen balarabe to haka ita ma giya yanzu nan gashi ya kira ta da al-andari sunanta sannan suna ce mata al-muda aladhu min al-mudami al-khandarisi wa ahla min mulaqam wa ahla min mu'atati kuusi sunanta al-khandaris duk sunan giya al-mudam sunanta to shine al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi yake ce mana waɗannan abubuwan guda hudu da Allah ta'ala ya kunsa su a cikin waɗannan ayoyi guda biyu giya caca kibau gumaka wasu abubuwa ne da suka zauna suka zama al'ada da sha'awar balarabe kafin zuwan musulunci ba gidan da babu giya a wajen balarabe ba gidan da ba a canfi zai wuya ka rasa gidan da ba a caca sannan kowace kabila tana da gunkinta wanda larabawa da gunki ba ɗabi'arsu ba ce farkon mutumin da ya fara kawo ma larabawa gunki kamar yadda al-imam al-bukhari rahmatullahi alayhi ya fitar a cikin sahihinsa shine Amr ibn Luhay al-Khuza'i shine jaddu kabilati al-Khuza'a akwai daga cikin manyan kabilun larabawa da ake ce musu banu Khuza'a sun taba zama matsayin masu kula da Ka'aba na shekaru da yawa to kakansu babba shine ake ce musu Amr ibn Luhay asalin larabawa ba su san gunki ba saboda annabi Ibrahim alayhi salam lokacin da Allah ta'ala ya umarce shi ya zo ya jaddada ya sabunta ginin Ka'aba daga garin Sha ko garin Iraq ya zo Makka da shi da ɗansa annabi Isma'il alayhi salam Allah ta'ala ya bamu labari wa idh yarfau Ibrahim alqawa'ida min albayt Isma'il rabbana taqabbal minna suka gina Ka'aba suka ƙara jaddada ta bayan ginin ta ya rushe annabi Isma'il alayhi salam ya zauna a garin Makka annabi Ibrahim alayhi salam ya koma garin su annabi ibrahim alayhi salam lokaci bayan lokaci ya kawo ziyara makka sai ya zama mutanen da suka rayu a cikin makka sun taso akan tauhidi tsantsa wanda annabi ibrahim alayhi salam ya karantar sannan ɗansa annabi isma'il alayhi salam ya ci gaba da yada da'awa ta tauhidi ta bauta ma Allah ta'ala shi kadai ba tare da an hada shi da kowa a cikin bautarsa ba haka larabawa suke shekaru masu tsawo har lokacin da kamar yadda malaman tarihi suke fadi shi wannan amr ibn luhay al-khuza'i ya tashi daga garin makka ya tafi biladisha garin sha sai ya je tarar da su suna bautar gunki da ya gama kasuwancin sa haka kasuwanci ta kai shi sai shi ma sai abin ya bashi sha'awa akwai jahilci shi yasa malamai suke cewa daga cikin abin da ke yada mummunar aqida akwai jahilci duk ranar da mutane suka kasance ba a jaddada karantar da aqida sahihiya da tauhidi ingantacce a wajen su a gare su to akwai lokacin da za su iya tsintan kansu su fada cikin shirka to amr ibn luhay al-khuza'i wannan matsalar ita ce tashi saboda haka da ya tafi biladu sham sai gumaka suka burge shi saboda haka da ya tashi zai dawo jaziratul arab wato tsibirin larabawa wanda makka anan take sai ya ce shi ma a bashi daya shikenan aka bashi daya ya taho da shi yazo ya aje shi a bakin ka'aba ka'abar da babu gunki ko kwara daya a tare da ita basu san shirka ba basu san bautar gunki ba shikenan sai ya kasa aka ka kowa sai yazo kowa sai ya kalla sai abin ya burge shi to sai da aka kaima kowace kabila ta zama tana da gunkinta a cikin ka'aba kawai akwai gumaka guda 360 adadu ayyamis sana gwagwadon kwanakin shekara akwai gumaka guda 360 a cikin ka'aba to wannan shi sune al-ansa to waɗannan abubuwan ɗabi'u ne na larabawa gunki kibau canfi mutum zai in zai fita gida zai je wata harkarsa to sai ya amfani da kibau da ake amfani da su wajen harbi in ya cilla ɗaya in ta kai inda ya sa barasta inda yake son ta kai masa shikenan sai ce amarani rabbi ubangiji na ya bani izini in yi tafiya akwai sa'a idan kuma ta fada a bangaren inda ya kaddara cewa shine sharri sai ya ce na hani rabbi ubangijinsa ya hana shi ya tafiyar saboda haka ba sa'a sai ya ce ya fasa tafiyar to suna al-azla sannan ita kanta giya da Allah ta'ala ya fara bude bayani da ita haka tata dukkanin su al'adu ne na larabawa da suka saba da su wa ghalabat 'ala an-nufus al-imam al-qutubi ya ce waɗannan ɗabi'u ko waɗannan abubuwa sirrin jayi zukatan mutane a wannan lokacin da wuya ka samu wanda baya yi sai da ka ba a ɗauka sa matsayin laifi ba laifi bane a wancan lokacin babban ma abu da za a yi a ce an kawo ma mutum in mutum ya yi bako to babban abin da zai girmama shi da shi shine ya kawo masa giya giyar kuma wacce ta fi bugarwa shine Hassan radiyallahu anhu kafin ya musulunta a cikin baitotansa yake cewa fa nashrabuha wa tatrukuna mulukan sai mun sha ta kawai sai ta samu mu zama sarakai eh babu talaka kowa sarki ne aka ce kowa ya zama sarki kage da damuwa ba wanda zai ce ayi ba wanda zai ce a bari ba wanda zai ce ma wani bari ya bari ba wanda zai ce ma wani yayi sai in muka sha kowa sarki yake zama amma tun a wancan lokacin wasu daga cikin su sun rika kyamar giya sun haramta ma kansu giya tarihi ya tabbatar da sayyidina abubakar radiyallahu anhu yana cin waɗanda suka haramta ma kansu giya tun kafin zuwan musulunci sayyidina usman ibn affan radiyallahu anhu kamar yadda al-imam az-zahabi ya ka a cikin tarihul islam yace ikhtaba'tu li rabbi 10 yace na aikata wasu abubuwa tsakani na da ubangiji na guda 10 to daga cikin waɗannan abubuwan guda 10 yace haramtu ala nafsi al-khamra qabla an tuharrama yace na haramta ma kaina shan giya tun kafin a haramta shan giya daga cikin mutanen da basu yarda da shan giya ba tun kafin zuwan musulunci akwai irin su amr ibn nufayl amr ibn nufayl baban sa'id ibn amr ibn nufayl ɗaya daga cikin al-ashara al-mubashshiruna bil janna yana ɗaya daga cikin waɗanda suka haramta ma kansu shan giya ba su shan giya saboda sun san ballarta. Daya daga cikin su yana cewa ana la ashrabul khamra hatta la yadhhab aqli wa hatta la aqa ala harimati, ce ni ba zan sha giya ba, giyar da in na sha ta za ta sa hankali na ya tafi in ji in afka ma yata in sadu da yata ban sani ba. Sai so da kai haramta ma kansa shan giya. Daya daga cikin su yana fadi bayan ya sha giyar da kansa sai ya kira ta a matsayin zinubi tun kafin zuwan musulunci, yace sharibtu li isma hatta dalla aqli kadhaka al ismu yadhhabu bil uquli, yace na sha giya sharibtu li isma na sha zinubi yadda Allah ta'ala yace ridsun min amali shaytan. Al imam at-tabari ya fassara yace ismun, to tun kafin zuwan musulunci Larabawa wasu daga cikin su masu hankali suna ce magiya zinubi, yace sharibtu li isma hatta dalla aqli na sha zinubi har sai da hankali na ya bata, kadhaka al ismu yadhhabu bil uquli haka zinubi wato giya ke tafiyar da hankula. So daga al'ada ce da suka saba da ita, to sai suka saba sun saba da wannan sai ya zama a cikin su bayan musulunci ya zo da yawa daga cikin su sun ci gaba da shan giya tunda Allah ta'ala bai haramta ba, ba saukar da nassi cewa an haramta ba, sai suka ci gaba da shan giya. To shine sai al-Imam al-Qurtubi sai ya ce qala ibn Athiyyah, sai ya kawo mana maganar wani daya daga cikin malaman tafsiri da ake ci masa al-Imam ibn Athiyyah, yace wa min hadha al-qubayl hawa az-zajr bit-tayr, daga cikin abubuwan da rayukan mutane ke so kafin zuwan musulunci akwai amfani da tsuntsaye a hargage su a kora su domin gane alheri ko sharri. Kowane tsuntsu a wajen Balarabe yana da fassara, anguli tana da fassarar ta, shahu na da fassarar sa, tantabara tana da fassarar ta, kowane tsuntsu a wajen Balarabe akwai canfi da yake da shi. Shi yasa da aka tashi da ya tashi kiran sunan canfi sai ya ce masa tsiyara tsiyara, Qur'ani ma da ya tashi ya kira shi da ta'ir, qalu ta'irukum ma'akum, ta'ir canfi saboda da canfi da tsuntsaye suke canfi. Wannan mai kwalakwalan idan nan mujiya tana da fassarar ta, in ta zo gida ta kuka akwai fassarar da ake yi, sharri zai sauka a gida. In mutum ya fito ya ga farattan tabara, har yanzu akwai masu wannan aqida, ka kalla abin da ke faruwa, tantabara in an zo wasu tarurruka irin nan mutane na turawa sai a zo sai a baza tantabara wai alamar zaman lafiya, duk suna da alaka da canfi waɗannan abubuwa, to duk suna cikin su. Wa akhdhi al-fa'l fi al-katb wa nahwihi, haka nan yin amfani da rubuce-rubuce zane na ƙasa domin ai canfi a gano alheri ko sharri, duk suna cikin abubuwan da Larabawa suke yi kafin zuwan musulunci. Wa nahwihi mimma yasna'uhu an-nas al-yawma, da makamantan waɗannan cikin abin da har yau wasu suna yi, in ji al-Imam Ibn Athiyyah. To sai al-Imam al-Qurtubi sai ya ce wa amma al-khamr fa kanat lam tuharram ba'du, ita giya da musulunci yazo sai bai haramta ta ba, musulunci da yazo sai bai haramta shan giya a tashin farko ba. Wa innama nazala tahrimuha fi sanati salatin ba'da waq'ati uhud, muhaddace wannan giya sai a shekara ta uku bayan hijira, bayan an gama yakin Uhud aka haramta ta, a shekara ta uku aka haramta shan giya. Kun ga musulunci ya shekara 13 a Makka, shekara 13 musulunci ya a Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana karantar da sahabbansa tauhidi da kyawawan dabi'u, ba a ce ka a sha giya ba, akai shekaru 13 cir a garin Makka tauhidi kawai ake so kowa ya bi imani. Aka gama waɗannan shekaru 13 kuma aka koma Madina, aka sake kwarara wasu shekaru uku, to a wannan shekara ta uku sannan aka haramta shan giya bayan an yakin Uhud. Kai akwai hadisi da ya tabbata, Anas radiyallahu anhu ya ruwaito al-Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Sahih al-Bukhari cewa wasu basu gama shan giya ba a yakin Uhud aka kashe su. Ana yakin ana shan giya, ana yakin Uhud ana shan giya. To a wannan shekara ta uku bayan an gama yakin Uhud, to a wannan lokacin ne Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar, aka haramta shan giya ga baki daya. Sai ya ce wa kanat waqa'atu uhudin fi shawwalin sanata 3 min al-hijra, yakin Uhud kuma an yi a watan Shawwal ne shekara ta uku bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam. To bayan an gama yakin Uhud daga nan sai aka haramta shan giya. Kuma wani abin da zai baka sha'awa tarbiyya ta musulunci sai da aka bi matakai. Shi yasa tahrimul khamri kana bi tadrijin wa nawazil kathirati, da aka tashi haramta shan giya to ba kai tsaye aka zo aka ce a daina shan giya ba. Nana Aisha radiyallahu anha tace da wannan aya da malai ya karanta yanzu muke kan tafsirin ta, da ita ce aka haram aka saukar tashin farko, to da dayawa mutane ba za su shiga musulunci ba. Inji Nana Aisha radiyallahu anha. Amma tashin farko sai aka fara bayani sai da aka yi tambaya. Fa innahum kanu muli'ina bi shurbiha, domin mutane sun saba sun yi nutso a cikin shan giya, saboda haka sai da aka lallashe su aka bi mataki aka yi tarbiyyar su, imanin su ya zauna a cikin zuciyar su, sannan sai aka ce musu su daina shan giya, sannan suka daina sha. Saboda haka abu na farko da aka yi, wa awwalu ma nazala fi sha'niha, abu na farko da ya fara sauka a game da shan giya shine yas'alunaka anil khamri wal maisir. Karanta mana.
Yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma
Allah ta'ala ya ce yas'alunaka anil khamri wal maisir, suna tambayarka a game da giya da kuma caca. Sahabbai suka zo suka yi tambaya, suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, giyan nan dai ana ganin ga abin da take haifarwa na bala'i, to me hukuncinta? Sai Allah ta'ala ya ce qul fihima ismun kabirun, ka ce musu a cikin giya da caca akwai ismun kabir, akwai zinubi babba. Sai aka fara gabatar da zinubin. Amma wa manafi'u linnas, al-Imam al-Qurtubi yace fi tijaratihima, a cikin giya da caca akwai amfani. Wa manafi'u linnas, akwai wasu amfanunnuka da mutane suke samu a ciki. Al-Imam al-Qurtubi yace a kasuwancin da suke yi, in an sai da giya za a samu kuɗi, sannan an yi caca ranar mutum ya sa'a irin ta shedan, to shi ma zai iya sama, zai iya jera lokuta yana samu. Amma sai Allah ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, amma zunubin su yafi girma fiye da amfanin da ke ciki. Wa ismuhuma aqdamu min naf'ihima, zunubin da ke cikin su yafi amfanin girma, yafi amfanin girma. Saboda haka wasu tun anan sai suka ce to tunda ash-shay'u alladhi kana ismuhu aqdara min naf'ihi kaifa nastamirru bihi, abinda bannasa da zunubin sa sun fi girma fiye da amfanin da ake samu a ciki, dan me zamu ci gaba da yi? So daga anan take wasu sai suka haramta ma kansu shan giya, suka daina sha ga baki daya. Amma walam yatruka ba'dun nas, wasu kuma sai suka ce a'a, su tunda Allah ta'ala bai ce haramun bace shan giya, haramun bane shan giya, su ba za su daina sha ba, sai suka ci gaba da shan giya. Wa qalu na'khudhu manfa'atahuma, ko manfa'ataha suka ce zamu dau amfanin zamu saida sannan kuma dan shan da muke yi in ran mu ya baci hankalin mu ya kawo mu dan huta mai bacci mu aikata tambele in muna son mu ci ma wani mutunci sai mu je mu sha sai a ce ai ba yi da hankali in muna son mu zazzagi wani sai mu je mu sha in muka zazzage sai a ce ai ba mu da hankali sai suka ci gaba da yi tunda Allah ta'ala a wannan ayar bai ce haramun bacci an yi musu muƙarana ne an ba su su auna wannan shine malaman usulul fiqh suke ce masa ta'ahudul masalih wal mafasid ba'dihha min ba'd banna da amfani su hadu a waje daya shi yasa malamai suka fitar da kaida suke cewa daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kaida ce mai muhimmanci a rayuwa ba kawai sai addini ba daf'ul mafasid a tunkuda banna ita tafi tunkuɗe banna ita tafi fiye da a jawo amfani ka fara kawon ma da mutane banna sannan ka kawo musu amfani ya fi ka kawo musu amfani alhali suna cin banna ka kawar musu da banna sai ka ja musu kuma amfani shine daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih ko kuma daf'ul madar aula min jalbin manafi' a tunkuɗa banna yafi a jawo amfani to sai suka ce to sun su wasu suka ce ba za su sun bari wasu kuma suka ce tunda Allah bai haramta ba su ba za su haramta ba shikenan suka ce na'khudhu manfa'ataha wa natruku ismaha za mu dau amfanin da ke ciki amma zunubin da ke ciki ba ruwan mu da shi suka ci gaba da shan giya ana nan kamar yadda malaman hadisi suka ruwaito wata rana aka yi wani biki da aka yi bikin nan aka zo aka sha giya aka ci nama shikenan sai lokacin sallah yayi aka tura wani ya sallah ya ja su sallah ya zo ya karanta qul ya ayyuhal kafirun ya ci la dika قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم وأنتم عابدون ما أعبد كما لكم دينكم ولي دين دي ترلا الله تعالى قل يا أيها الكافرون كتشي ياكو كافري لا أعبد ما تعبدون نيبانا بوتاما أبندكو كي بوتاما sai ya cira la sai ya ce abudu ma ta'budu ina bauta ma abin da kuke bauta mawa ya cira la sai da haka hankalin sahabbai da yawa suka ya tashi suka ga wannan wasu tun kafin a sake saukar da aya sai suka haramta ma kansu to tunda wannan abin ya faru sai Allah ta'ala sai ya sake saukar da wata aya ita ce a cikin suratul nisa'i mun baro ta a baya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu ssalata
يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا
Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani kar ku kusanci sallah lokacin sallah ya yi kar ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kun sha giya kuna maye hatta ta'lamu ma taqulu ai hatta tashu sai kun farka sai kun warke daga cutar giyar da kuka sha domin ku san abin da kuke faɗa a cikin sallah ku kun ga ayar tana faɗa mana illar abin da yasa aka saukar da ita domin wancan qaruba as-salah wa lam ya'lam ma yaqul ya shiga sallah ya kusanci sallah bai san abin da yake fadi ba shi yasa sai ya cira la sai ya canza ma Allah ta'ala ma'anonin abin da yake nufi sannan kuma canza ma'anar ta zama banna mai girma saboda haka wasu tun daga nan sai suka sake cewa to la hajata lana fi ma yashghaluna an as-salah daga yau ba ruwanmu ba za mu sake shan abin da yake shagaltar da mu daga sallah ba abin da zai hana mu mu yi sallah so da ka ba za mu sake shin giya ba wasu suka haramta mu kansu wasu kuma suka ce a bari mu tauqiti mu sa lokaci tsakanin sallar isha'i da asuba lokaci ne mai tsawo kuma ba a cika fita ba sai suka ce bari su rika sha bayan sallar isha'i kafin asuba ta sake su ko kuma su sha tsakanin asubahi zuwa azhar shi ma lokaci ne mai dan tsawo amma tsakanin azhar da al'asr bai da tsawo tsakanin magriba da isha'i bai da tsawo sai suka ce ba za su kasha a tsakankanin waɗannan lokutan ba wasu kuma suka haramta ma kansu sha gabaki daya to ana nan al'amari fa sai ya tsananta riwayoyi sun tabbata cewa sayyidina umar radiyallahu anhu ya rika ta'addu'a yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ta'ala muna roƙonka kai mana bayani mai gamsarwa mai warkarwa wanda zai zama hukunci na ƙarshe a game da giya malamai sun kawo wannan yana cin muwafaqat Umar wurare guda 20 al-Imam Suyuti rahmatullahi alayhi ya kawo su wurare guda 20 da Qur'ani ya goyi bayan sayyidina Umar zai yi magana sai Allah ta'ala sai ya goyi bayan sa to sayyidina Umar radiyallahu anhu yace ya Allah ka saukar mana da bayani mai gamsarwa a game da giya shikenan to daga nan sai aka saukar da wannan ayar ita ce ta zama haramtawa ta ƙarshe malaman tafsiri suka ce akwai abubuwa da yawa da ya kamata a kula da su a cikin wannan aya da ta zo ta bayani a kama da hukuncin giya abu na farko sai aka yi amfani da lafazin innamal khamru wannan lafazi ne da laraba suke ce masa malamai suke ce masa adatu hasrin wa qasrin in ana son a takura wani abu a nuna abu kaza na kaza ne to sai a amfani da shi to na farko kenan aka ce innamal khamru sannan abu na biyu da aka tashi haramta giya shan giya ba kafirci bane shata ma ba kafirci bane in mutun ya sha giya bai zama kafiri ba a aqida ahlus sunna wal jamaa in mutun ya tace bai zama kafiri ba a aqida ahlus sunna wal jamaa to amma saboda amuna na zanubin su sai aka hada su da kafirci sai aka ce innamal khamru wal maisir sai aka ce wal ansar bautar gunki kafirci ne wal azlam da kibau da ake canfi da su canfi kafirci ne to wannan na nuna munin giya an hada ta da kafirci sannan sai Allah kuma ta'ala sai ce rijsun kazanta ne su shi yasa za mu gani a cikin tattaunawar da malamai suke yi shin giya ma najasa ce yadda bayan gida da bawali suke a matsayin najasa shin giya ma idan ta zuba a jikin mutum najasa ce wannan fassara wannan lafazin na rijsun shi ya jawo wannan tattaunawa tsakanin malamai to rijsun kazanta sai kuma aka sake cewa min amali shaytan sai aka danganta zuwa ga shaydan duk abinda aka danganta shi zuwa ga shaydan babu alkhairi a ciki shi yasa ranar da shaydan yayi gaskiya kwara daya annabi sama ya fadi yace yazo da bazata sadaqata wa huwa kadhubun yau kame gaskiya amma ka sani tabi'ar sa kullun zunzuhutin makaryaci ne kadhub ba ce kadhib ba kadhub sadaqata wa huwa kadhub yau ya fadi gaskiya amma ka sani zunzuhutin makaryaci ne kullun shedan bai taba fadin gaskiya ba sai a ranar so da kada abinda aka danganta shi zuwa ga shedan sharri sai Allah ta'ala kuma sai ya ce fajitani buhu aka ce ku nisance shi malamai suka ce yafi a ce utrukuhu yafi a ce ku bari ijtanib ka nisance shi idan giya misali tana tsakaninka da giya akwai kilomita 10 to kakka kara mita 1 ka rage ma cikin kilomitocin nan guda 10 to kakka rage mita 1 ka kara taka 1 tajtanibu sannan kuma aya ta gaba sai ta ce innama yuridu ash-shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha'a fil khamri wal-maisir sai aka sake fito da wata mummunar mummunan dabi'a ko mummunan sakamako da shan giya ke haifarwa shine haifar da gaba da kiyayya a tsakanin juna. Ba yadda za a yi al'umma ta zama tana shaye-shaye, ba giya ba kawai kamar yadda za mu gani nan gaba, giya, wiwi da sauran dukkan miyagun abubuwa da ake sha su kawar ma da mutum hankali sun shiga cikin wannan kamar yadda za mu gani. To babu yadda za a yi al'umma ta tasa waɗannan abubuwan su zama su ne ɗabi'arta, sannan a ce za a samu zaman lafiya. Shi yasa din da ake shaye-shaye ka sawari sare-sare. Wannan Qur'ani ne ya faɗi, إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر سننكما أيبي نجب بلائي نجب ويصدكم عن ذكر الله. بايد زائم تيني زمينا شنجيا يزمينا تنا الله شي يسا زام غني ننجبا lokacin da mutum zai dau wani abu ya sha wanda zai kawar masa da hankali sai an zare masa imaninsa. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن من zina ba zai yi ba sai an zara imanin sa, ba yin zina da imani sai an zara imanin, ba sai ya zama kafiri ba. Akwai bambanci tsakanin al-islam da al-iman. Imanin sa za a zare ya aje gefe guda, in ya gama zinan sa sai a mayar masa da kayan sa, zai yi wuya a bari ya koma daidai a kwashe duka. To haka lokacin da mutum zai dau giya ya sha sai an zara imaninsa, baya shanta da imani. Za mu ga magana mai ƙarfi daga Sayyidina Usman ibn Affan, kamar yadda al-Imam an-Nasa'i ya rawaito a cikin sunan ɗinsa da isnadi sahihi, cewa ba da imani da giya ba su haduwa a wuri ɗaya. Ba yadda za a yi a zuciyar mutum akwai imani ya dau giya ya sha, ba su haduwa. To kaga sai Allah ta'ala yace an yuki bainakum al-adawata wal-baghdha'a fi al-khamri wal-maisir, in ana shan giya ana caci to sai a rika tashin hankali, ba za a samu zaman lafiya a cikin al'ummatai ba. Sannan wai suddakum an zikrillah, me shan giya ba zai baya tuna Allah. Zikrullahi za mu gama a nassa da faɗi, ba ana nufin kawai ka ce Allahu akbar ko alhamdulillah ba, a'a ma'anar zikrullahi da ma'ana mai faɗi, ma'ana mai yalwa, ba kuntatacciyar ma'ana ba. Sannan ƙarshe sai Allah ya ce wa anis sala, sannan kuma ya hana ku sallah. Kun yana shaye-shaye yana shan giya wanda za a yi sallah shi, ko da yana sallah to sallah ce wadda ake ce mai faki. Dan faki su yi haƙuri, suna haka aka ce mata, haka mutu Hausawa ba haushi ya sa mata, ban san dalili ba ne ma ko? To shi ne wannan, sai Allah ta'ala ce fa hal antum muntahu, shin za ku bari? Za ku bari da waɗannan bayanan da aka muku? To kun ji matakan haramta giya. Ƙarshe dai an haramta giya a shekara ta uku bayan an yi yakin Uhud, a shekara ta uku bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Saboda haka giya ta zama haramun har abada, ba wani wanda zai zo ya sake halasta ta. Babu wani wanda zai zo ya halasta ta. Al-Imam al-Bukhari rahmatullahi alayhi ya fitar da hadisi daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace ما كان لنا خمر غير فضيخكم هذا الذي تسمونه الفضيخة. تشي أمدينا بامو دا وتجيا فاتشي جيا دا كوكي تشي متى الفضيخ. الفضيخ جيا تشي دا أكي انت دا إنبي. قال جيا إنبي وان دي سن إنبي أتشم كياسا آدى إنبي. تو دا شي سكي مات إيوا. إنبي وان دا جاشنا أنا سي دا سي أتشي كيلو دا يدبو كذا. Kilo ɗaya sai a ji sai dubu ɗaya dubu kaza, yanzu nan zaka ta saka cinye a lokaci dai zaka iya cinye kilo ɗaya. To wannan inabin shi suke tarawa su matse shi a sa shi ya juku kaman yayi wata ɗaya a jiki, kuma a zuba masa zuma yayi wata ɗaya a jiki, ba a kula shi an kulle, kaga ba mun da ba za a gane ba. Da abinda kake son ka gani mara kyau zaka gani a cikin wannan abu. To shine suke ce masa al-fadhih, nau'i ne na giya da inabi suke yi. To Anas yace a Madina babbar giyar da suke da ita ita ce al-fadhih, kun ga tana da tsada. sai ya ce fa inni laqa'imun ce wallahi wata rana ina tsaye asqi abatal hata wa fulanan wa fulanan ina ba mijin mamata Abu Talha al-Ansari radiyallahu anhu mijin mamar Anas Abu Talha al-Ansari yana da babban mutum ne daga cikin mutanen Madina tun kafin zuwan musulunci lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina Abu Talha al-Ansari ya je ya nemi mamar Anas da aure Abu Maysa bintu Milhan رضي الله عنها أم سليم أنا شمت أم سليم سننت رميساء بنت ملحان يني ميت دعوري سيتتشي أما أنت فلست من الرجال الذين يغدون فلست من الرجال الذين يغدون taka cikin irin mazajin da za a ce ba a san su dan so ina san ka walakin naka mu'um kafirun wa ana imra'atun muslima bambancin mu shine kai kafiri ne ni musulma ce ba aure tsakanin mu in ka yadda ka musulunta sai in aure ka Abu Talha ya ce wallahi ya musulunta zai musulunta shikenan ita kuma ummu sulaim radiyallahu anha sai ta ce to ta yadda la ilaha illa allahun sa ita ce sadakin sa sadakinta to Abu Talha al-Ansari babban mutum ne larabawan Madina suna girmama shi kuma mutum ne mai dukiya yana da gonaki yakan gayyaci Annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci bayan lokaci gonarsa a shirya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam abinci a yanka dabba a tsunko kayan marmari irin su dabino da makamantansu a kama Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yace in Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zo da wasu ba shi kadai zai zo ba to shine sai Anas yake cewa ina tsaye ina shayar da Abu Talha al-Ansari dawana bai faɗi sunan su ba ina shayar da su giya izja'a rajulu kawai sai ga wani mutum yazo fa qala sai yace wa hal balagukum al-khabar labari bai zo muku bane fa qalu wa ma za sai suka ce wani labari ne wannan qala hurimati al-khamr ai an haramta shan giya yau a daidai lokacin suna sha ku ji imani mutum ɗaya ya zo ya tarar da su suna shan giya kice ba ku da labari ne suka ce labarin me ai hurrimatil khamr an haramta shan giya ai faqalu sai suka ce ahrik hadhihi alqilal ya Anas Anas waɗannan tulunan da aka ciccika giya da su tun kuɗe su su faffashe ka kwararar da su tulina ake yi a gida wanda ya san rayuwar ƙauye irin yadda in ya je ƙauye ake aje da wuya ya shiga ɗakin dattijuwa bai ga ƙatotuwar ƙwarya ta tafara ba kawai sai dai kai ta kandama kandama ba ɗiba ba kawai kandamowa za ka yi ka sha ko da yaushe ba gida in dai gida ya kai a ƙauye to ba da za a ce babu fara a gidan to giya ta fi gir an fi tanadin giya a wannan lokacin fiye da yadda ake tanadin fura na ce fura ba dawo ba wato an riga an mene kuke ce mata an dama ta jazakallahu khairan an dama ta to haka larabawa suke aje giya ko fiye da haka so da ka ga tulunan giya nan kawai sai aka ce ya tudar da su kawai ya zubar qala Anas yace fa ma sa'alu anha wala raja'uha ba'da khabar rajuli Anas yace wallahi basu tambaya ba basu ce Allah ba sai a tsayawa ta kake yi kawai suna jin an faɗa haka sannan basu sake koma wanda take hannunsa ya kai haka sai ya zubar Anas radiyallahu anhu yace in ka zo ga baki daya suka kul Madina hanyoyin Madina ga baki daya giya ce a ranar duk inda ka bi giya ce kai ba inda ba za ka ga giya ba kowa ya fitar da tashi kaga fa hal antum muntahun intahaina kenan Allah ya ce za ku bari suka ce mun bari a aikace kuma sun faɗi haka a maganci الإمام مسلم رحمه الله تعالى يفت الحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عهد أهداً Allah madaukakin sarki ya dau wani alƙawari liman yashrabul muskira duk mutumin da ya sha abin da ya kawar masa da hankali an yasqiyahu min tinatil khabali Allah ta'ala ranar gobe kiyama zai shayar da shi daga tabo na kazantar abin da ɗan wuta suke fitarwa a jikin su kila ya rasulullah wa ma tinatil khabali sahabbai suka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam me kake nufi da wannan tinatul khabali din qala arqu ahli an-nar aw usaratu ahli an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda za a shayar da mashaya giya da masu shan wani abu wanda yake sa maye ranar gobe kiyama shine za a shayar da su jibi gumi da su ƴan wutan suke fitarwa idan ƴan wutan suka yi jibi suka yi jibi aka kona su irin in ana gasa nama zaka ga ai yana zidda wani ruwa to wannan ruwan na jikin su shi za a tara sai kuma a rika ba waɗanda suke shan giya ko suke shan wani abu mai juyar da kwakwalwa a duniya a ranar gobe kiyama abinda za a musu kenan kun ga wannan akwai tashin hankali a ciki الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه دا الإمام أبو داود دا الإمام ابن حبان دا الإمام الحاكم النيسابوري دكت نسس انفتد حديثي دا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سيدنا عبد الله بن عمر يتشي النبي صلى الله عليه وسلم يتشي لعنت الخمر على عشرة وجوه عن سيني مجيا تفسكو كي قوما تفسكا قوما أكت سيني مجيا ba abin da ke da alaka da giya face sai ya zama tsinanne duk abin da ke da alaka da giya to Allah ya tsine masa albarka sadaka babu alkhairi ko kwara dai a cikin giya lu'inatil khamru bi'ainiha ita kanta giya an tsine mata giya la'ananniya ce Allah ya tsine ma giya ita kanta sadaka in kana neman ash-sharabul mal'un ko ash-sharabul la'i tsinannen abin sha to shine ne shine giya sannan wa sharibuha sannan an tsine ma mai shan giya mutumin da zai dau giya ya sha Allah ta'ala tsine masa in an ce tsinuwar Allah al-ib'adu min ar-rahmati ba shi ba rahama Allah wa saqiha sannan mutumin da aikin sa shine shi sabin yake yi shi yake zuba ma mutane giya a kofi daga kwalba ne ko kuwa irin ta ƴan kauye ce sun sa ta abokitai ko sun sa ta a cikin tuluna ko an sa ta a cikin tukwane shi yake zuba ma mutane shine safi to shi ma Allah ta'ala ya tsine masa albarka ba yi da albarka ba zai samu rahama Allah ba wa ba'iha haka nan mutumin da sana'arsa ita ce sai da giya sai da giya shi ma Allah ta'ala ya tsine masa wa mubta'uha haka mutumin da ke zuwa yaje ya siyo giya shi ma Allah ta'ala ya la'ane shi ya tsine masa sannan wa asiruha sannan haka nan mutumin da aikin sa shine matsa giya in an ce al-asir ai shine matsayi wanda ake yi a dauki abu a matse shi shine ake ce masa al-asir ai to ne matse shi shi ma Allah ta'ala ya tsine masa wa mu'tasiruha da wanda ke daukar abin da ake yin giya da shi masara ce dawa ce gero ne a wake ne a dabino ne a inabi ne a alkama ce aka dauka ya dauka ya je ya kai ya ce gashi ayi to shi ma Allah ta'ala ya tsine masa wa hamiluha haka nan wanda yake da kwangiya mota mutum yake da ita shikenan da kwangiya yake daf ce a kanta ce a kurukura kowace irin mota ce keke na fef ce a mashin kake da shi sai wani ya dauko katan din giya ya ce maka da Allah gashi ka dauka kar ka dauka in ba haka ba tsinuwar Allah za ta shafi mutum ko nawa ya ce zai baka kar ka dauka ko ya ce ka dauko mishi buhun wuri ko nawa zai baka kar ka dauka tsinuwar Allah za ta kama ka ita kanta motar da za a daukar ita ma tsinanniya ce in aka dauka a ciki in keke na fef ce ita ma Allah ya tsine mata in keke ne in mashin ne kai haka duk abin da aka dora masa giya Allah ya tsine mai albarka babu alkhairi ga baki dai a cikin giya sannan wal mahmulatu ilayhi da wanda ake dauka aje a kai mawa kila manaja ne a hotel sai an kawo ya shigar a cikin littafin da ake shigar da kayan hotel din to shi da aka kawo mawan ma ya ansa shi ma Allah ta'ala ya la'ane shi Allah ya tsine masa albarka ina alkhairin wannan abu sannan wa akilu thamaniha haka nan mutumin da za a zo ya san giya aka saida ko kyauta aka bashi ya san giya aka saida a dauko kudi a bashi ya ci shi ma Allah ya tsine mai albarka kyauta a baka kyauta ka san wanda ya baka kyautar akilu thamaniha ta yaya za ka fassara akilu thamaniha dole sai idan shi in ka ce shi ya je ya siyar ya ci kudin to ya za ka yi da bai ai an faɗi albayu a baya akilu thamaniha wanda aka dau kudin aka bashi ya san kudin giya ne kuma ya ci shi ma Allah ya la'ana don Allah ɗan uwa mu kalli wannan hadisin da girman sa hadisi ne da bai da gugudi a wajen malamai ba wani malamin da ya soke shi hadisi ne ingantacce a wajen malamai kuma kun ji jigajigan malaman da suka fitar da shi a cikin manyan littafan mu na sunna al-imamu ahmad ya rawaito shi a cikin musnadin sa al-imamu abu dawud ya rawaito shi a cikin sunan din sa الإمام الحاكم النيسابوري يرويتوش أتن المستدرك على الصحيحي سنة الإمام ابن حبان البستي يرويتوش أتن التقاسيم والأنواع وانده يتوش حرد صحيح ابن حبان تسرويتو أن حديث كما لما حديث سنوثق سن إنجلتاش متو أبو بوا قوم دل أن النون تسندية جيا فذا كباب الخير أتن جيا شيسا كجعل الله تعالى فهل أنتم منتهون ذاكو بتع malamai Allah ya saka musu da alkhairi sun fitar da matsalolin giya da fitintunin da suke cikin ta masu yawa ɗaya daga cikin manya-manyan malaman wannan zamanin malamin fikin kuma malamin tafsiri ya rasu ba dadewa profesa ne na jami'a ƙasar Syria al-ustaz dr sheikh wahbatu zuhairi rahmatullahi alayhi ina jin bare rasu ko shekaru 2 da suka wuce ya fadi a cikin tafsirin sa at-tafsirul munir yake cewa lil khamri madarun kathiratu giya tana da cututtuka masu yawa shakhsiyatun sihhiya akwai cututtukan da sun shafi lafiyar mutum giya alhamdulillah sai gashi yanzu likitoci in sun zo za su yi bayani kan abin da ke jawo ciwon hanta abu na farko da suke kawo giya in za su yi bayani akan abin da ke kawo ciwon koda abu na farko da suke fara kawowa ko wani zubin sukan kawo shan gishiri da yawa sai su kawo shan giya wannan yana ƙara gasgata maka duk abin da kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ko abin da kaga yi a cikin alkur'ani ko baka gane ma'anarsa ba a lokacin da kake karantawa kai imani ka matsa ma zuciyarka ta yadda da wannan abin ta yi imani da shi to akwai cututtukan giya wanda sun shafi lafiyar mutum wajtima'iyyatun sannan akwai cututtukan da giya ke haifarwa na zamantakewar al'umma bizar'il adawati wal baghdai ta hanyar yadda take shuka ta haifar da munanan mummunar gaba da kiyayya a tsakanin juna a rika sare-sare yancan bangaren su zo su saru wadancan yancan bangaren su zo su saru wadancan a koma ana rayuwa irin ta jahiliyya sannan wadiniyatun sannan giya tana da cututtuka da suka shafi addini bisaddi an zikrillah tana hana mutane tuna Allah wa anis salati sannan kuma tana hana sallah wa maliyatun sannan giya tana da cututtukan da suke da alaka da dukiya bitabdidil amwali fi dharri ghairi nafi mutum yana bata dukiyarsa ya sha abin da cutar da shi zai cutar da shi zai ya san cuta ne a zahiri kaga ana sha ana haka ana sha ana girgiza kai kuma sai an sha saboda fitina ba ta da dadi al-imamu al-jawzi rahmatullahi alayhi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai da aka yi su a ƙarni na shida bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin manya-manyan malamai marubuta yace giya ba ta da dadi giya wari take da shi giya daci take da shi amma kuma sai sun sha ta yace ya taba ganin wani yana shan giya da idan sa ya ganshi da ya sha giya shikenan sai ya amai da ya amai sai kare ya zo yana lasar bakin sa amai gashi yayi gaje-gaje da bakin shi haka sai kare ya zo yana lasar bakin sa kare yana lasa sai yana ya sayyidi ya sayyidi ya sayyidi ya shugabana ya shugabana ya sha giya ji wannan ji wannan ji wannan ji wannan irin bala'i kun gadi yana ciki sannan yace fal khamru idha adhabat al aqla kaga giya idan ta tafiyar da hankali hanat karamatul insani ala ghayrihi sai ya zama dan adam din da ya sha giya sai kaga bai da daraja a wajen aidan waninsa yara sai su zo suna wasa da shi wa faqada alqudrata ala idraki alkhairi walbu'di an alsharri idan mutun ya sha abin da ya kawar masa da kwakwalwa zai rasa gane ya tantance abin da yake na alkhairi ko na sharri ba zai iya tantancewa ba baya iya tantance alkhairi da sharri a mawakin Hausa a kasar nan yace in ban da tsiyar mashayin giya wa zai ishara guna sun tsaya ya kwance ya ce muna lafiya in ya ji shuhu ya ce sun jiya ta ce wawan jama'a marar zuciya ya zo ya tarar da awakai fatimakai sun kwanta sai zai ce muku ana kuna lafiya ya gaishe su ya durkusa yana gaishe su in ya shuhu sai su ce ai sun amsa ya ce ai sun amsa mishi ne ya ce wawan jama'a marar zuciya babu alkhairi a cikinta sai ce fadlan an adghar al-khamr as-sihhiyyah fi aqli a'dha fi kulli a'dha'i jihaz al-hazm kai bayan kuma cututtukan da giya take haifarwa ga jiki ta hanyar toshe ta hana abinci ma ba zai iya narkewa a jikin mutum ba wal a'sabi sannan jijiyoyin mutum su zama ba za su rika aiki yadda ya kamata ba bal qad yamtaddu ad-dararu ila al-awlad bincike ya tabbatar da cewa cutar ma shan giya na bin ƴaƴa mai shan giya ƴaƴan da zai rika haifa za su rika gadar fayan sha'ul wahidu ma'minhum ma'tuhan da'if al-madari sai kaga ya haifi da dan nan in ya taso sai ya taso ya zama wani takare kwakwalwar shi ta zama mai rauni ba zai iya gane abubuwa ba wa kaseeran ma addat al-khamr ila at-talaq sannan sotari zaka ga giya ta kan kai ga saki wa tadmir al-usra da rusa gidaje gidaje ne wasu ka rushe ta sanadiyar giya mai shan giya ba zai iya kula da gidansa ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye mu ya shiryatar da mu yayi albarka a cikin rayuwarmu ya saukar da alkhairi a cikin kasar mu ya bamu damuna mai amfani ina jawo hankalin masu dauka idan an kai lokaci kamar yadda kila wasu su ba su nan jiya in an kai minti in an kai da 50 sai su dakatar da mu in mun ci minti 50 sai su dakatar da mu a karanta tambayoyi insha Allah na minti 5 zuwa 10 shikenan sai mu tashi kar su bari sai lokacin ya kore sosai Allah ya ganar da mu sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum